This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. Yau Laraba, 3 ga watan Afrilu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanan labarai.
Ana sa ran ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar tsaro ta NATO za su tattauna batun kudirin samar da kudi dala biliyan 100 ga sojojin Ukraine. Kotun tsarin mulki ta kasar Uganda ta ki amincewa da sauya hukunci kan dokar kasar da ta haramta duwadi da madubu, canza halitta da dai dangunan su. Sojojin Isra'ila sun ce har-haren da suka kai ta sama da ya kashe ma'aikatan agaji 7 a Gaza mummunan kuskure ne.
To a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa wata kotun birnin Yamai ta umarci hukumomin jamhuriyar Niger su gaggauta sakin wasu makusantan habbararren shugaban kasa Muhammad Bazoum saboda ana tsare da su ba bisa ka'ida ba. To ko me yan fafutuka irin su Bana Ibrahim ke cewa akan hukuncin kotun?
To wannan shike nuna cewa lalle cikin kasan mu har yau ana bin dokokin kasa. Alhamdulillah mu ma gwamnatin mu da CNSP yanzu na ganin cewa koda dai a karkashin mulkin kamar na soja muke ana kula da haƙƙin bil'adama.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. A baya-bayan nan an ga karuwar darajar naira a kasuwar hada-hadar kuɗaɗe, sai dai 'yan Najeriya na ganin har yanzu farashin kayayyaki bai sauka ba. To ko me masana ke cewa akan batun?
Tun lokacin da dala za ta tashi a Najeriya sai ta tashi da naira 100, sai ta tashi da 200, amma idan ta tashi za ta sauko kuma tana saukowa ne kaɗan. So shi dan kasuwa a lokacin da yayi wannan lissafin sai ga cewa idan ya saida kayan sa yanzu ya rage a yanda dala ta sauko, to wataƙila fa in ya saida ba zai ci riba ba.
Dr. Abdulrahman Fantami kenan, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma Zainab Babaji za ta kawo mana shirin zamantakewa wanda ya tattauna da ɗalibai akan mu'amalar su da waɗanda ba addini ko ƙabilar su ɗaya ba. To amma yanzu dai sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da yammaci ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Ana sa ran ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar tsaro na NATO su tattauna batun kudirin samar da kudi dala biliyan 100 domin tallafawa sojojin Ukraine. Kudirin da sakatare jiran na kungiyar ta NATO Jens Stoltenberg ya gabatar ya hada da shigar da NATO kai tsaye wajen kula da tallafin da mambobin kasashe ke samarwa dakarun na Ukraine, wani aikin da Amurka ke jagoranta na haɗin gwiwar kasashe sama da 50. Stoltenberg ya shaida manema labarai a yau Laraba cewa abu ne muhimmi a tashi daga takaitaccen tallafi ga Ukraine da wato a kai shi wani matsayi babba na tallafawa wanda zai samu kwakwaran tallafi na dogon zango bisa jajijewar kungiyar ta NATO. Ya ce dakarun Ukraine za su samu ƙarfin jajircewa bisa tsare-tsaren fafatawa a filin daga ne idan suka kwana da sanin cewa za a mara musu baya a koyaushe. A ranar Laraba, kotun tsarin mulki ta kasar Uganda ta ki amincewa da sauya hukunci kan dokar kasar da ta haramta luwaɗi, madugo, canza halitta da dangunan su. Dokar da ta haramta luwaɗin da ta fara aiki a watan Mayun bara ta bayyana duk wanda aka samu da aikata luwaɗi zai fuskanci hukuncin ɗauri. Haka zalika dokar ta tanaji hukuncin kisa akan duk wanda aka samu da aikata luwaɗi da ke ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV/AIDS, da wanda aka samu da aikata luwaɗi da mutanen da aka sa a rukunin masu rauni da ya haɗa da ƙananan yara da tsofaffi. Amincewa da dokar dai ya janyo Allah wadi daga ƙasashen duniya, inda har banki duniya ya dakatar da bayar da wani rance sabo ga ƙasar ta Uganda, ita kuma Amurka ta kakaba mata takunkumin na visa da ya haramta wa jami'an ƙasar ta Uganda shiga Amurka.
To kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar, zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Wata kotun birnin Yamai ta umarci hukumomin jamhuriyar Nijar da su gaggauta sakin wasu makusantan hambararren shugaban kasa Muhammad Bazoum daga inda ake tsare da su. Alkalin kotun ya ce ana tsare da waɗannan mutanen ne ba akan ka'ida ba, kuma jinkirin mutunta wannan hukunci abu ne da zai jawo gwamnatin kasar biyan taron miliyan 1 na sefa a kowace rana har zuwa lokacin da za a baiwa waɗannan mutanen damar komawa cikin iyalansu. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da wannan rahoton daga birnin Yamai.
Tun a ranar da hukumomin mulkin sojan Nijar suka zargi hambararren shugaban kasa Muhammad Bazoum da yunkurin tserewa daga inda yake tsare ne, jami'an tsaro suka kama Abdulrahman Ben Hamay da Muhammad Mbarak a jerin mutanen da ake zargi da hannu a abin da ake kira yunkurin tada hankalin kasa da yiwa hukuma barazana. An ja lokaci mai tsawo ba tare da jin duriyar waɗannan mutane ba kafin daga bisani a gano cewa suna tsare a wani ofishin jami'an tsaron jandarma da ke birnin Yamai, lamarin da ya sa lauyoyinsu shigar da ƙara a kotu domin ta dubi abinda suka kira take doka da tauye haƙƙin bil'adama. Bayan nazari akan bahasin bangarorin biyu a zamanta na 32 ga watan Afrilu, kotun ta umarci hukumomi su sallami waɗannan mutane, kamar yadda Maitre Jibo Ibrahim, ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare su, ya ƙarin bayani.
La loi en la matière a prévu tout au plus un mois pour la garde à vue.
Yace doka ta kayyade cewa bai kamata a fice wata guda ana tsare da mutum ba tare da an gabatar da shi gaban alkali ba. Su kuma waɗannan mutane sun shafe watanni 6 da mako 2 a ofishin jandarmomi, abinda ke nufin ana tsare da su ne ba akan ka'ida ba. Alkali ya lura da cewa Abdulrahman Ben da Muhammad Mbarak ana tsare da su ne ba da wata hujja ba, sabili kenan yayi na'am da buƙatar mu. Mafari ya umarci a gaggauta sakin su.
Après avoir fait ce constat là, le juge a ordonné leur mise en liberté immédiate.
Domin tabbatar da cewa an bi umarnin kotun, alkalin da ke wannan shari'a ya ginda yawa mahukunta sharadi, inji Maître Jibo.
On peut supposer dans cette situation là que l'état de Niger traîne les pas.
Yace za ta yi hukumomin Niger su yi ta jan kafa ko kuma su ki zartar da hukuncin kotun. Matakin da ke biyo bayan aikata wannan ɗabi'a ta kin sakin waɗannan mutane shine biyan tarar miliyan guda na sefa a kowace rana har zuwa lokacin da komai zai je daidai.
Si l'état ne libère pas nos clients, chaque jour qui passe, il doit en contrepartie payer la somme de 1 million.
Na nemi jin matsayin ƴan fafutuka a game da wannan al'amari. Bana Ibrahim kusa ne a kungiyar Front Patriotic.
To wannan shi ke nuna cewa lalle cikin kasanmu har yau ana bin dokokin kasa. Alhamdulillah mu ma gwamnatinmu da CNSP jinjina na ganin cewa koda dai a karkashin mulkin kamakara na soja muke, ana kula da haƙƙin bil'adama.
To ko wace irin fasara za a iya yi wa wannan shari'a? Shugaban gamayyar kungiyoyin farar hula na Rezo Esperance Bashar Muhammad masanin doka ne.
Shari'a tsaye ce kenan, sai in ya kasance babu ta da shari'a, kamar yanzu shi gwamnati yana da izinin ya shigar da ƙara cewa bai yarda da wanga shari'ar ba, sai a shiga abin da ake ce ma jugement au fond. Kenan wanga kamar shari'a ce wadda ake yi ta gaggauce ga wanda ya matsu. To ya matsu kuma ya kai ƙarar shi ya ce ana riƙe da shi, babu wani takarda ta shari'a wadda ta ce a tsaidar da shi. To bisa kan wannan magana an ba shi gaskiya.
Kawo yanzu ba wani martani daga ɓangaren gwamnatin Niger wacce ma'aikatar Agence Judiciaire de l'État ke wakilta a wannan shari'a. Ko da yake hukuncin kotun na cewa akwai damar ɗaukar ƙara kafin nan da makonni 2 masu zuwa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaiman Mana Barma, to shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
A yau Laraba ne sojojin Isra'ila suka ce hare-haren da suka kai ta sama da ya kashe ma'aikatan agaji 7 a Gaza mummunan kuskure ne. Shugaban sojojin na Isra'ila General Hazi Halayi ya danganta harin da ya kashe 'yan kungiyar agajin ga wani kuskuren fahimta da aka samu a cikin dare a lokacin yaƙi a wani irin mummunan yanayi. Ƙungiyar agajin ta WCK na gudanar da ayyukanta ko'ina a faɗin duniya da ya haɗa da Isra'ila domin ayyukan taimako a mawuyacin yanayi, cewar Halayi cikin wata sanarwa ta faifan bidiyo. Ƙungiyar na aiki kafaɗa-kafaɗa ne da dakarun tsaron na Isra'ila da suka ce sun gamsu matuƙa bisa ga mahimmancin aikin da ƙungiyar agajin ke yi. A yau Laraba, ƙasar Ukraine ta ce Rasha ta kai mata hari cikin dare da makamai masu linzami uku da jirage marasa matuƙi guda hudu. To sai dai an rawaito cewa dakarun rundunar saman Ukraine ɗin sun yi nasarar lalata dukkan jirage marasa matuƙin guda hudu da aka harba a yankunan Kamelevsky, Zhytomyr, Kirovohrad da Cherkasy. Gwamnan yankin na Kronofrad, Andriy Revakto, ya ce wata 'yar gobara ta tashi sakamakon hare-haren, amma ba wanda ya samu rauni. Dakarun saman suka ce harin makamai masu linzamin ya kakkace yankin Donetsk ne da ke gabashin Ukraine. Ba a bayar da labarin wata barna ba a yankin.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Yayin da darajar naira ke ƙara ƙarfi akan kuɗaɗen ƙasashen waje a kwanan nan idan aka kwatanta da 'yan watannin baya, saboda wasu matakai da babban bankin ƙasar ya ɗauka. Har yanzu dai abinda 'yan Najeriya suka zuba ido su gani shine saukar farashin kayan abinci da sauran kayayyaki. To ko me masana ke cewa akan wannan batu? Haruna Shehu Maraban Jos ya yi hira da Dr. Abdulrahman Fantami na Jami'ar Nizma da ke Oman.
Yanzu da naira take ƙara daraja, dala kuma take faduwa. A ɗan tsakanin nan farashin kayayyaki a Najeriya ya tashi sosai, kuma abinda ake dangantawa da shine tashin dala. Yanzu dala ta faɗo, amma kuma farashin kaya da sauki har yanzu. Ina nufin farashin har yanzu bai sauka ba. Zuwa kamar wani lokaci ne kake sa rai a takaice 'yan ƙasa za su fara ganin canji a farashin kayayyaki, musamman na abinci.
To wannan abu ne wanda akwai abin da muke kira fast through. To shi fast through shi ne duk lokacin da dala za ta tashi a Najeriya, sai ta tashi da naira 100, sai ta tashi da 200, sai ta tashi da 300, sai ta tashi da naira 70, ko ta tashi, kaga in za ta tashi with wide gap. Gap din kaga ne is highly significant. Amma idan ta tashi za ta sauko, kuma tana saukowa ne kadan. So shi dan kasuwa a lokacin da yayi wannan lissafin sai ga cewa fato yanzu fa as it is fa, na farko shine sai ga cewa idan ya saida kayan sa yanzu ya rage a yanda dala ta dauka ta fado ta sauko, to watakila fa in ya saida bare ci riba ba. Watakila kuma koda in ya saida a wannan lokacin sai ga cewa fa ai gwara ma in ya je watakila ma wannan kudin still bare iya ƙara saida mishi ba, so mishi wannan abun ba. So shi sai ya garjiya, to tunda akwai wannan effect na pass through din lokacin da ya tashi sosai, to dole saukowan ma fa sai dai sauko a hankali. Ba zai yi saboda lokacin da ya tashi da naira 100, ya tashi da 120, gobe washe gari ya tashi kullun haka ya dinga tashi, sannan yanzu yana rage naira 1, naira 2 kuma su zo su rage kayayyaki ba. To amma yanzu kaga yanzu a lokacin sai ya zama cewa a yanzu 'yan kasuwa ba za su je su sayi kaya ba, because suna zata su jira su ga cewa a wani level za ta sauka. In yanzu ka je ka sayo kaya sai ka sayo shi a dala 1,300 ko 1,270, washe gari bayan wata daya sai ta dawo naira 1,000. So kaga wanda ya je sayo naira 1,000, kai yanzu da kai je ka sayo ta a wannan, kaga asara za ka yi. So dan kasuwa in yayi wannan lissafi sai ga cewa gwara ya kulla kayansa, saboda suna da abin da muke kira expectation din shine ba su da confidence cewa abin da gwamnati take yi mai dorewa ne, sai su ce a kyale su kawai bayan wata ɗaya wata biyu zai koma inda yake. So dole sai mun yi bridging wannan expectation din. Idan gwamnati tana wani abu, ta ba wa mutane confidence cewa idan gwamnati fata yi abin nan da gaske take. So idan mutane suka san cewa da gaske suke, to sai kaga cewa kowa yana ta haba-haba kuma ya samu ya saida kayansa. To amma duk wanda yake tunanin cewa bayan wata ɗaya, bayan wata biyu, bayan wata uku za a sake koma gidan jiya, to sai ga cewa gwara ya kulle kayansa dan ya je ya saida a wannan farashi din. So wannan pass through din shi yake sa in lokacin darajar kaya ya tashi, lokaci dai zaka ga in dola ta tashi sai ga kaya farashin su ya tashi, amma fa saukowan sai a hankali. Amma fa dole zai sauko, In dalan ta ci gaba yanzu ka ba su wata uku a haka, so babu yanda za su yi hakan za su fito da kayan zaga zai dinga saukowa. Saboda ko ba su fito sun saida ba, ai wani ya sayi dala 1,200, ya je ya sayo kayan, to zai yi lissafi a 1,200 nan nawa zai saida. Sai je to shi zai saida kansa a dala 1,220 ko da 2,300. In yi wannan lissafin to kaga kai ya barka da shi, to dole zai sauko, amma gaskiya saukowan sai a hankali, kaɗan kaɗan ne zai sauko.
Dr. Abdulrahman Pantami kenan na Jami'ar Nizma a Oman a hirarsa da Haruna Shehu Maraban Jos. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin zamantakewa shiri ne da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban na rayuwa, da al'ummomi da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da ɗabi'u, don warware matsalolin da suka addabe mu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin.
Al'adu da mabatin jinsi na nan.
A yau shirin zamantakewa zai yi duba ne da yadda cibiyoyin ilimi ke haɗo kan ɗalibai daga sassa daban-daban don samar da ilimi a fannoni daban-daban da kuma cuɗanya da juna da fahimtar addinai da ɗabi'un juna don samun zaman lafiya.
Muna rayuwa ne a dukanmu 'yan adam ne kuma bayin Allah ne dukanmu, da mu da malamanmu da 'yan uwanmu ɗalibai muna ƙarƙashin inuwa ɗaya ne ta mu 'yan adam ne, ba bambancin addini ko kuma ɓangarancin siyasa ko wani ɓangaranci na wani abu. Gaskiya
ni da na shiga wannan makaranta dukkanmu mun riga mun zama kaman yawa, don ba wani abun da yana nuna kaman bambanci ko na addini ko yare ko kuma duk anything na siyasa da babu a ciki.
Cibiyoyin ilimi na daga cikin manyan kafafe da ke baiwa ɗalibai damar cuɗanya da juna, walau a aji ko a ɗakunan kwana. Ɗalibai daga yankuna daban-daban da bambancin ƙabilu da addinai na samun zarafin fahimtar al'adu da addinan juna. Kan haka ne na tattaro waɗansu ɗalibai don tattaunawa kan mu'amalarsu da juna a makaranta.
Sunana Aisha Musa Abubakar, ina Faculty of Health Department in Community Health and Extension Workers.
Kaiko.
Sunana Gideon Jacob Kuga, ina karanta ina department na Library and Information Science.
To sai kefa.
Sunana Victoria Morrison Barnabas, na Library and Information Science.
Kefa.
Sunana Hawwa Abdulkarim Abubakar, ina ajin Business Management Administration.
Haji Aisha, ya kuke mu'amala da juna a wannan makaranta?
To alhamdulillah, gaskiya mu'amala tsinmu tsakanin mu ɗalibai wanda muka kasance muna mababbantan addinai da aƙidu, ba wani bambanci, muna rayuwa ne as one. We are living as a same nation. Muna rayuwa ne a dukanmu 'yan adam ne kuma bayin Allah ne dukanmu, da mu da malamanmu da 'yan uwanmu ɗalibai muna ƙarƙashin inuwa ɗaya ne ta mu 'yan adam ne, ba bambancin addini ko kuma ɓangarancin siyasa ko wani ɓangaranci na wani abu. Gaskiya.
Malam Gideon, yaya ake zaman mu'amala tsakanin mabambantan addinai a wannan makaranta?
Gaskiya ni da na shiga wannan makaranta dukkanmu mun riga mun zama kaman yawa, don ba wani abun da yana nuna kaman bambanci ko na addini ko yare ko kuma duk anything na siyasa da babu a ciki. Muna nan kaman yawa, musamman ni ina da abokai na akwai Aslam da Aliyu, wani lokaci muna ci abinci a wuri daya, ko na sha abun ma su ma suna kara sa'awa, in sun sha na ji zan karɓa ni ma zan karɓa shi, to abun ya kara inganta rayuwata. Wadaka na ji daɗi yanda muke a nan wurin kaman gida ɗaya ne.
Malama Victoria, ya kike zama cikin mu'amala tsakanin ɗalibai musamman wannan makaranta da naga akwai musulmi, akwai krista, akwai kowa da kowa?
To godiya ga Allah, a gaskiyan shine a matsayina ma wanda na riga na kai kusan kaman uwa ne a wurinsu, ya'yan nan suna ba da respect ma kowa da kowa bisa ga yadda mutum yake. Yawancinsu suna ce mini momi, babu wani bambancin addini, muna nan kaman ɗaya ne domin mun zo koyo ne, fatanmu da begenmu shine mu ɗaga wannan ƙasa zuwa wani wuri, ba maganan addini ba. Mun gane cewa yanayin addini ya kawo mana jada baya da yawa a wannan kasa. Ina ga wannan ne ya sa cewa dukan mu kamar ƴan Najeriya mu hada kai tare domin mu gina wannan kasa.
Za mu zo mu bada wannan shawarwari. To Hajji Hawwa, yaya mu'amalanki da sauran mutane ko kuma ƴan uwanki dalibai da malamai a wannan makaranta?
Eh, haka ne gaskiya. Da shikin na kasance musulma ne, amma kuma gaskiya musulma ne ƴan uwana ma kawaye na ma duka mostly Christians ne. Duk da cewa dai akwai musulman a cikin ajin mu, to gaskiya na fi yi mu'amala ma da Christian din sama da ƴan uwana musulmai. So gaskiya bamu da wata matsala a cikin makarantar nan ta bambancin addini. Duka mun hada kan mu ɗaya ne, ba ma nuna bambanci tsakanin mu.
Hajji Aisha, kila angonku baki tashi kin ga akwai Christian ba, ya kike ji da kika zo nan kika hadu da waɗanda ba addinin ku ɗaya ba?
Do dai ba nan bane farkon inda na fara mix, na fara yin mu'amala da ƴan uwana da muke da bambancin addini da su. Ban ji wani abu ba, saboda na ɗauke su a matsayin ƴan uwa. Dukan mu bayin Allah ne, Allah ne ya halicce mu gabaki ɗaya. Bambancin addini ko wani abu ba zai sa ka kyamaci mutum ɗan uwanka ba, saboda baka san wata rana inda za ka je ka haɗu da shi ya maka rana ba. Kuma yanayin yadda ka mu'amalanci mutum a lokacin da ka fara rayuwa da shi, shi zai determining din abin da shaidar da zai je ya bayar akan kabilar ka ko akan addinin ka ko akan community dinka a duk inda ya je ya zauna. Duk inda wanda ba musulmi bai zo yi mu'amala da musulmi, kan mu'amalance shi da kyakkyawar mu'amala. Idan ya je gurin wanda ba musulmi bai ji suna sukar musulunci, ba zai bada goyon baya ba, zai ce ni ba haka suka mu'amalance ni ba. To ina la'akari da irin wannan na rungumi ƴan uwana gabaki ɗayan su, mu ci tare, mu sha tare, mu yi wasa tare, ba wani bambanci, dukan mu mutane ne.
Bai shafi yanayin karatun ku zama?
Ba ba, bai shafa ba. Ma muna yin kusan 70-30 ne tsakanin mu da su a makarantar, kusan su SUGs din mu ma kusan duk wani abu mai karfi a makarantar duk su suke rike da shi. Dole mun dan fis yawa, amma dai hakan bai sa an nuna bambancin ko nuna mumin fisi yawa, su ba su da yawa. Makarantar ta mu ce a'a ba a yi wannan ba, kowa da kowa an rungume shi a makarantar mu gaskiya.
Malam Gideon, idan ka duba yanda kafin ka tsallako ka zo nan makarantar, kila za ka wuce anguwanni har ka tsallako ka zo nan, sannan kuma a aji ya kuke zama tare da waɗanda ba addinin ku ɗaya ba domin ku koyi karatu?
To a takaice dai ba za a iya rasa irin wannan tunani ba a hanyar zuwa makaranta. A yanayin irin abokanin da na samu a nan ma su ne suke bani karfin, na riga na shakku da su. Kuma kowa a nan wurin na ganin shi kamar mun girma a wuri da abinda yana bani kwarin gwiwa kenan, ba mu da matsala yanzu haka. Makarantar nan ta yi kokarin haɗa kanmu da sauran yawan mutane wanda muna da bambanci addini, amma kuma yanzu mun sake da juna, ba mu da matsala.
Kana matashi, kuma yawanci matasa irin ku ne ake samu suke kawo wannan bambanci. Idan aka tashi rikici ma za a samu matasa irin ku ne suke shiga wannan rikici dumu-dumu. Abinda ka koya a nan, me ka gani na fahimtar cewa za a iya zama tare, matasa za su iya haɗa kansu musamman ko da ba addinin su ɗaya ko yaren su ɗaya ba?
Bisa ga abinda na experience a nan wurin, na koyi wasu abubuwa wanda ya kamata ni ma in gaya ma wasu wanda suna da irin wannan halaye. Na nuna bambanci addini ko siyasa ko yare a nan, gaskiya an riga an koya mana. Kuma kamin in zo nan wurin dole ne ina yi wannan tunani. So yanda muke a nan wurin, ni addu'a na shi ne mun fita waje da irin wannan halin da mun gani a nan, kuma mu koya ma wasu cewa kar mu dinga kiyaman juna, kuma mu nuna ma juna mu a bambanci addini ko na siyasa ko na yare.
Madam Victoria, a matsayinki na uwa, me kike koyar ma waɗannan ɗalibai ta yadda za su fahimci cewa a dafa ku tsaranku kun yi zaman lafiya, a wannan karo su yi zaman lafiya?
To a kowane lokaci dai tattaunawarmu da su mukan yi tattaunawa, musamman kamar wannan ɓangaranci na addini na me ma baya shigowa a nan. Domin mun gode ma shi rectonmu, a kowane lokaci maganan shi shine nan ba maganan musulmi ko krista, nan wuri ne wanda ya tara waɗanda za su yi koyo, waɗanda suka zama dalibai. Kuma mukan zauna da su mu yi tattaunawa, in ce musu tun ba ga asaranku kuna kanana, ku nemi ilimi, ku sa kai ku nemi ilimi, kada ku yadda wani ya cuce ku, kada ku yadda wani ya ba ku shawara wanda ba daidai ba, wanda zai iya sa ku bara ku iya cimma burin abin da ya kamata ku cima kaman matasa ba. Ya kamata kowane lokaci matashi ya yi kokarin ganin cewa goben shi zai yi kyau. Nace mu kaman iyaye mu mun makara, iyaye mu basu iya sai mana ba, amma ku kaman iyaye muna kokari, na san iyayenku suna kokari suna muku. Saboda haka kada mutun ya yadda wani abu ya sa shi har bare kai destiny shi ba, kowa ta yi kokari. Domin musamman kaman mu mata, idan ka shiga gidan aure yin makaranta yana da wahala, amma a matasan ku ku yi kokari ku yi makaranta. Yayin da kun yi kuna haifan ƴaƴanku, kuna nan ne kuna aikin ku ko kuna sana'an ku, kun ga babu wani tashin hankali, babu wani damuwa.
Hajiyawa, kin yi aure? To tunda baki aure ba, abinda kika koya anan kina ganin kaman zai taimake ki na rayuwa, har ma idan aka ce ki aure ya zama kin tallafa wa mijinki da ƴaƴanki?
Eh, gaskiya, saboda muna koyan abubuwa da yawa. Ni fannin da nake dai ina fannin kasuwanci ne. So fannin kasuwanci kuma kin ga zai taimaka min ta kowane bangare, ko da a ce ma ina cikin gida zan iya kama sana'ata a cikin gida nayi. So gaskiya makarantar mu tana da haɗin kai sosai tsakanin musulmi da krista, ma ma duk rabancin addini muna da haɗin kai mu'amala da komai da komai dai na rayuwa.
Zaman lafiya da dadi sai da shi zaka cimma burina.
Yanzu kuma ga gudunmowa kan zamantakewar mu.
Sunana Margaret Afungre, ni Impact Supervisor ne da Books da Africa. Muna so mu karfafa karatu a Africa. Muna jin daɗi da yanda muka gani yanda makarantar yake, yanda suka karbe mu, ba wani bambanci, ba wani kai krista ne kai musulmi ne kai wannan ne, duka muka gani ɗaya, kuma muna wasa da su. Ba yanda zaka ce wai zaka yi magana akan addinin mutum baka karanta ka sani mene addinin ba. So mun kawo su takardun nan so da in kai kana so ka sani mene musulunci yake ka karanta ka sani, in kana so ka sani mene kristanci yake ka karanta ka sani. Kuma ba just duka religious books bane kawai, akwai educational books, akwai leisure books, akwai motivational books that zaka iya ka karanta ka san other part of the world.
Masu sauraro, anan zan diga aya a shirin zamantakewa na wannan mako. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.
Madalla a gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku nasiha akan tasirin azumin watan Ramadana.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كنا تالي dan uwanku Ahmad Tijjani Usman Nuf Sharbutu. Wannan wata azumi Ramadan, abinda ke ya kamata mu koyi mu yi ta'adantu da wa'annan halayyan nan shine mu yi kokari mu sa tsoron Allah gaba, kamar yadda manzon Allah yake ce muna, da Allah ya ce muna la'allakum tattakun, kaga nan ya nuna muna tsoron Allah. Shine manzo Allah ke ce muna wani abu ne tsoron Allah. Tsoron Allah shine me? Imtisalul awamir, shine kamanta horo na Allah. Wajtinabun nawahi, da nisantan ababa na hane-hane da yake Allah subhanahu wa ta'ala ya hane mu, fi zahiri a fili wal batini da boye. To mu yi kokari ba wannan azumi kurum za mu ji tsoron Allah ba. Tsoron Allah yana son shi ko ba yaushe ga bawa mu'mini ya zamo tsoron Allah na tare da shi. Saboda tsoron Allah shi ne kai bisa kan komai. Kuma shi wannan azumin watan Ramadan yana ba mu darasi babba. Wani irin darasi ne? Za ka fahimci yanda yau rayuwa yake, yanda halin yunwa yake, yanda halin kishirwa yake. Yana ƙara mana tausayi. Sai manzon Allah mai tausayi ne. Yau kana nan, wani bawan Allah ya leko ya ce maka wallahi yunwa nake ji, to kai ma ai ka jarrabi azumi ka ga yanda yake. Shi yasa ka tausaya masa ka bashi. Kuma shi wannan azumin watan Ramadana a darasin da yake bamu yana nuna muna kulawa da bautan Allah. kada ya zamo cikin azumi ne kurun za a ganmu ba mu wasa da safe da yamma da rana da daddare a ce kurun muna kulawa da ibadu a'a bayan ma an gama azumi mu yi kokari mu dore bisa kan wannan bautan Allah.
To madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To masu sauraro saboda karancin lokaci ba za mu kawo muku takaitattun labaran ba a nan za mu da sa'aya sai kuma can an jima da daddare za ku je mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta karanto labaran duniya da Julie Gresham wadda ta hada shirin da ma injiniya mu Mr. Chang ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.